This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashi Hausa da muryar Amurka ke magana kan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya ji masu social radio amfani sarauniya fara'a Noma da Lord da Niya FM. Akwai yasho kuma Hausa VOA.com ko kuma sashin Hausa. Jama'a assalamu alaikum. Yanzu ma Salihu Garba ne tare da Grace Ali Abdu muka sake dawowa. Muna dauke da rahotanni da kuma shirin rigakafi na Juma'a Ali. Amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga Burundi da ta kai zuciya nesa bayan yunkurin juya mulkin da aka yi jiya Laraba yayin da shugaban kasar ya tafiya zuwa kasar waje. Mr. Ban ya bayyana da yamma cewa shugabannin kasar Burundi suna buƙatar kiyaye zaman lafiya da ɗorewar kasar, ya kuma tunashe su da irin wahalhalun da kasar ta fuskanta a lokutan baya sakamakon tashe-tashen hankalin da aka yi fama da su. Yau membobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya za su yi wani zaman tuntuɓa na gaggawa kan tashin hankalin, yayin da wani manzon Majalisar Dinkin Duniya a yankin zai yi bayani ta hoton bidiyo.
Shugaban Amurka Barack Obama ya karbi bakuncin shugabannin kasashen yankin Gulf su shida da kuma manyan jami'ai a wani taron koli da aka yi a yammacin wanda yake cike da kalubale. Sun fara tattunawa jiya Laraba a wajen walimar cin abincin dare da aka yi a fadar ta White House. Za su ci gaba da taron a wurin shakatawar shugaban ƙasa da ake kira Camp David, mai tazarar kilomita 100 daga birnin Washington DC. Tattunawar za ta mai da hankali ne kan neman hanyoyin da Amurka da abokanta na yankin za su haɗa kai yadda za su fuskanci rikicin yankin. Kamar faɗan da ake yi da Iraki da Syria da Libya da kuma Yemen. Kasashen yankin Gulf suna bayyana damuwa akan yunkurin da Amurka ke yi da zumar cimma yarjejeniya da Iran kan shirin nukiliyar ɗinta. Iran abokiyar gaban yankin ne. Sun bayyana damuwarsu domin cimma matsaya da Iran zai ƙara wa Iran ɗin kima a yankin. Ya kuma raunata ƙawancen Amurka da sauran ƙasashen yankin Gulf, musamman a fannin ayyukan soja. Za a tattauna a kan hanyar da shugaban ƙasa ya ga ta fi dacewa da hana Iran mallakar makaman nukiliya ta hanyar diflomasiya. Shugaban ƙasar kuma ya hakikance cewa wannan ne mafi alheri ga Amurka da kuma abokanta na yankin Gulf ɗin. Sauran waɗanda suke halartar taron sun haɗa da Sarkin Kuwait da Qatar da kuma manyan jami'an Bahrain, Oman da dolar Larabawa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu fafutukar kare haƙƙoƙin addinai tsirarru a Iraki da Siriya sun yi kira jiya Laraba ga Amurka da ta taimaka wajen kare asalinsu da kuma gidajensu na gado daga hare-haren ƙungiyar ISIS. Sista Diana Monika, wata malama addini da ke zama a wata makaranta addinin Katolika, ta shaidawa wani kwamitin majalisar dokoki cewa mayakan ISIS sun tasa ƙeyarta daga gidanta da ke Mosul, babban birnin ƙasar Iraki na biyu bara. Mayakaciyar addini da ke sanye da sutura irin ta fadafara ta ce an ba ta da waɗansu mutane 120 mawuyatan zaɓi uku, ko dai su musulunta ko su biya tara ko kuma su fice daga birnin. Ta ce sun gudu a tsorace zuwa yankin Kurdawa, inda Kurdawan suka kyale su suka shiga yankin, amma ba su ba su wani tallafin kirki ba. Suka kyale su suna kwana kan titina na tsawon watanni kafin su da kansu suka nemi wata mafaka. Ta ce akwai mutane da dama da ke tambayar cewa menene yasa Kristoci ba za su ƙaura daga Iraki su koma wata ƙasa ba su huta. Monika ta ce amsa ita ce menene yasa za mu bar ƙasarmu? Laifin menene muka aikata? Kristoci 'yan ƙasa ne a Iraki. Ta ce mayakan sun kwace gidajensu sun kuma lalata kayayyakin tarihinsu. Monika ta ce ba abin da muke so sai dai kawai mu koma gidajenmu, babu abin da muke so sai dai kawai mu koma mu ci gaba da rayuwarmu kamar yadda muka saba.
Wasu ‘yan bindiga sun kai farmaki a wani gidan baki da ke Afghanistan a wani bikin walima da aka shirya wa ‘yan kasashen ƙetare suka kashe mutane biyar waɗanda suka hada da wani Bamarke. Waɗansu mutane biyar kuma sun ji rauni. Babban jami’in ‘yan sandan Kabul Abdulrahman ya bayyana yau da safe cewa an fara kai harin ne da ƙarfe 8:30 na agogon ƙasar lokacin da ‘yan bidigan suka buɗe wuta a otal ɗin da ake kira Park Palace. Bai tantance asalin waɗanda harin ya shafa ba. ‘Yan sandan sun ceto ‘yan ƙasashen ƙetare da dama suka kuma kashe mahara uku abin da ya kawo ƙarshen mamayar bayan sa’o’i biyar da fara buɗe masu wuta. Ofishin Shekararcin Amurka ya ba da tabbacin cewa ba Amurka ɗaya ne a cikinsu waɗanda suka aka kashe, amma ba faɗi sunansa ba. Babu ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin nan da nan, ko da yake ƙungiyar Taliban ta kai hare-hare kan gidajen baki a Kabul a lokutan baya. Labarun duniya kenan kuka saurara. Kamar yadda muka gutsura muku a shirinmu na safe, ‘yan kasar China sun cika kasuwar kantin kwanin Kano da atamfofi lamarin da ya sa hukumar Kwastam ta yi wani yunkuri. To, ko menene yunkurin ya haifar? Ga Umar Faruk Musa da bayani.
Hukumar Kwastam ta Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Dikko Inde ta yi nasarar kai samame a waɗansu manyan shaguna da ke birnin Kano da kewaye, wanda waɗanda ‘yan China aka ce suke da shi kuma ya ƙunshi atamfa-atamfa wadda kuɗinta ya haura naira miliyan 400,000, wanda ake ganin cewar ba ƙaramin illa yake wa tattalin arziki na Najeriya ba. Wannan bayanan sun tabbata ne a lokacin da aka yi wata ganawa tsakanin shi shugaban hukumar ta Kwastam Abdullahi Dikko Inde da wakilan ƙungiyoyi na ‘yan kasuwa na jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Alhaji Sa'idu Dacijo Adahama, wanda ya ce sun gamsu ƙwarai da gaske da irin yunkurin da hukumar ta Kwastam take yi wanda za ta ƙarfafa aikinsu da kuma inganta shi ta yadda za a ci gaba da bunƙasa masana'antu na Najeriya ba tare da samun matsaloli ba. Bayan kammala taron ne na tuntuɓi Abdullahi Dikko Inde, shugaban hukumar Kwastam ta Najeriya, domin in ji ƙarin bayani akan wannan tattaunawar da kuma kamun da aka yi wa waɗannan ‘yan China.
To, alhamdulillah, wannan abu da muka yi mun yi shi Allah ya ba mu sa'a. Mun samu sto-sto guda 25 shaƙe da atamfofi waɗanda aka hana shigo da su, mutanen China suka shigo da shi, kuma kamar yadda dokar ƙasa ta tabbatar muka ɗauki amana za mu yi hukunci daidai abin da hukuncin ƙasa ya yanke a kansu.
Su waɗannan ‘yan China ɗin akwai wasu abubuwa da suka yi ne waɗanda suka saba ƙa'idojin Najeriya da ya sanya aka ɗauki wannan mataki, kuma kamar su nawa ne ke hannunku a yanzu?
To, yanzu muna da kamar ‘yan China guda 6. Wasunsu ko takardun ƙwarai ba su da shi, wanda na yi ma shi shugaban immigration magana don mai aiki tare a duk ƙa'ida a tabbatar da ita. Watakan ai yanzu abinda muka ma samu labari akwai wasu sto-sto ɗin, amma da ya bamu ma account ɗin shi akwai miliyan 1,000,000 da wani abu, saboda kayan da ke ciki yanzu ana ƙesta cewa sun kai wajen miliyan 400,000, tunda an ce suna da kayan da koda an rehe boda shekara guda ba za su saida. To, ko da muka gani muka mu hankalin mu ya tashi.
Shugaban hukumar Kwastam ta Najeriya kenan Abdullahi Dikko Inde a tattaunawa da nayi da shi a Abuja bayan da suka kammala ta gana tsakaninsu da wakilan ‘yan kasuwa na Kano a hedikwatar hukumar ta Kwastam da ke Abuja. Shi kuwa Alhaji Sa'idu Dacijo Adahama, wanda ya jagoranci shugabannin na masana'antu da ‘yan kasuwa na Kano, ya yi mun ƙarin bayani akan irin nasarar da wannan taron ya ba su da kuma ƙarfin gwiwar da suka samu kamar haka.
Mun tattauna muhimman bayanai da ya shafi masana'antar sada da ɗinke-ɗinke, saboda yanayin da muke ciki na rashin ciniki da irin yadda ‘yan China suka kwace mana kasuwa. Ba mu da ikon da za mu employ mutane a Najeriya, mu ɗauke su aiki, masakunmu su yi aiki, manoman mu su samu ciniki daga gurinmu na auduga, ba zai yiwu ba, to muka zo muka kawo masa korafi, muka kuma yi mishi godiya da irin yadda aka yi wani operation a Kano wanda ya nuna cewa custom yanzu sun san abin fa da suke yi, kuma suna kokarin lalle su gama sana'antun da sun dawo, an dauki mutane aiki, kuma kasuwa ta dawo hannun 'yan Najeriya. Muna son mu ga kantinan mu na cikin kasuwoyinmu, mu ga cewa mallakar 'yan ƙasa ne ba ta dabara ba, 'yan ƙasa su ne suke da ciniki, duk wani bako da zai zo mun masa korafin lalle a sai san matsayinsa, ɗan Najeriya ya san matsayinsa, bako ya san matsayinsa, ba mu ce kar baki su zo ba, amma kar su kwace mana ciniki.
Alhaji Sa'idu Dattijo Adahama kenan ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwa na jihar Kano a tattauna da na yi da shi bayan suka kammala ganawa da shugabannin hukumar kwastam a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga ƙarin kamo 'yan China da za a yi da irin samamin da za a ci gaba da kai ma sansan da suke aje kayayyakin da suke shigowa da su yi cikin Najeriya ba tare da ƙa'ida ba, wanda 'yan kasuwar suka ce babu shakka yana gurgunta yunkurin da suke yi na haɓaka kasuwancinsu da kuma bunƙasa tattalin arziki a yankin Kano ta Najeriya. Umar Faruk Musa, Mur Amurka, a Abuja, Najeriya.
To, madalla, kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka daga Washington DC. Kafin mu ci gaba, sai a shakata da wannan waƙar.
Ka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka kabar kuka akure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
kawa da idan ka zo yalwa ɗan kasar mu kai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa
talaka ka bar kuka kure arka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
latino da sardauna premium arewana ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na
to lalle gaskiya ne. Farkon makon nan shugaban Najeriya mai barin gado ya ci zarafin wakilin murya Jamus a fadarsa, to kuma menene ya biyo baya ga Babangida Jibril?
Bayan matakin da fadar shugaban kasa ta dauka na yin wa Jarrod da wani dan jaridan Deutsche Welle bayan tambayar neman sanin inda shugaban ƴan kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau yake daga bakin shugaban kasar Chadi Idris Deby, yanzu haka dai kungiyar kare haƙƙin ƴan jaridu da kuma demokradiya daban-daban sun yi kira ga gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan mai barin gado da ta nemi ahuwan wannan dan jarida da kuma kawo ƙarshen cin zarafin ƴan jaridu a Najeriya. Wanda yake a zamanin gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan ne aka amince da dokar samun bayanan gwamnati domin ƴan jaridu da sauran jama'ar ƙasa, to sai dai kuma take-taken shugaban ƙasar da kuma mukarrabansa na nuna a fili yadda suke adawa da ayyukan ƴan jaridu a Najeriya. Ko a farkon wannan shekara sai da jami'an tsaron soji suka tsare wasu ƴan jaridun Al Jazeera guda biyu a otel ɗinsu a jihar Borno ba tare da wani dalili ba, sai dai kuma a yayin da ƴan jaridun ke makokin abin da ya faru da ƴan uwan nasu a jihar Borno da kuma wasu gurare a lokutan zaben da ya gabata, a wannan karan shugaban ƙasar ne da kansa ba sako ba ya bada umarnin daukan wannan mataki akan ɗan jaridan na Deutsche Welle a cikin fadarsa, abinda kuma masu fafutukar kare haƙƙin ƴan jaridu da ƴanci albarkacin baki ke cewa shugaban ya ba su kunya, kamar da Malam Dalla da aboki ya shaida mani.
To al'amarin jami'an tsaro karkashin gwamnatin PDP ko in ce gwamnatin Jonathan da Namadi, abinda nake gani akwai al'amari wanda yake boyayye. A dan jarida dai abokin tafiyar gwamnati ne, saboda shine mai yada manufofin gwamnati. Shi dai dan jarida yana da baki kuma yana da hannun rubutawa. In ka musguna mishi ko kai mishi illa ta kowace hanya, zai iya rubutawa, zai iya faɗi. Abin da muke so da ita wannan gwamnati, in tana son kanta da arziki, ba dan jarida ba ma duk wani wanda ya shafi wani abu na ƙasa, ta bi shi a hankali.
To sai dai kuma duk da wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka akan dan jarida, bisa ga dukkan alamu ƴan jaridun na samun goyon bayan ƴan Najeriya.
To ai kusan Afirka ne ma mutumin ƙasa ko ɗan jaridar ƙasa ma bai iya faɗin manufar abin da yake nufi game da tsakanin shi da gwamnati. Saboda in ba rufe-rufe ba, a Najeriya ne iya inda na sani ma za a iya dakan ɗaka shiƙan ɗaka ɗan jarida bai iya faɗi ba. Muna gani ba labarai na kafafen ƙasa a wajen waje. Saboda haka ɗan jarida ya zo ya kara mana abun magana mu faɗi. In kuma sun ga dama su kama ɗan jaridar, shi kuma ɗan jarida ba mu fatan ya raga ma gwamnatin a duk halin da ake ciki. Tunda ba su raga mana ba, kuma ba su raga ma ƴan jaridan ba. Allah ya taimaki ƴan jarida, ya taimake su akan dukkan ayyukansu da suke yi.
Baban ya Jibrin murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To madalla lallai kiyaye ƴan jarida. Yanzu lokacin da Jummai Ali za ta shigo ta maimaita shirin rigakafi.
Rigakafi tambarin lafiya.
Kun san polio abai da jobare alakana ne kiruku. Jalama ma'ala obangi kalabama da ciwon polio.
Masu ranar rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka, musamman na ciwon shan inna da duniya ke kokarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau.
Ajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. Alamu dai na nuni da iyaye sun yi na'am da sabuwar allurar rigakafin polio da ta shiga cikin tsarin rigakafin yau da kullum da hukumomi suka aiwatar. Kamar yanda wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana cewa an gudanar da kashi na uku a jihar Naija.
An gudanar da aikin bada rigakafin cutar shan inna karo na uku a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Sama da yara miliyan biyu ne dai aka diga ma ruwan maganin rigakafin na polio a wannan karo. Jami'an kiwon lafiya a jihar Naija dai sun ce ba a samu wata matsala ba a lokacin aikin rigakafin, saboda matakan da suka ɗauka na bada horo ga ma'aikatan da ke aikin bada rigakafin. Dr. Yabagi Aliyu, babban jami'in kula da aikin rigakafin polio ne a ma'aikatar lafiyar jihar Naija, ya ce bayan da suka kammala kwanaki hudu suna aikin a fadin kananan hukumomi 25 da ke jihar Naija, daga bisani sun yi maimai a inda ake ganin an samu matsala.
Muka duba muka san wuraren da za a yi mop-up, kamar wuraren bamu tabbatar cewa an yi sosai ba, a sake zagaya wuraren na yi, shi ne muke kira mop-up. Za mu yi wannan yau gobe da GB.
Targetin yaran da kuka sa ran za a yi alluran?
Target ɗin kamar yadda muka saba yi, wajen sama da miliyan biyu.
A wannan karo dai rigakafin polion ya zo daidai lokacin da ake gudanar da wani rigakafin a ƙasashen da ke faɗin lahiyar Afirka, inda babban daraktan ya bayyana abin da suke so su cimmawa game da rigakafin.
Gurinmu shi ne muke ce kasan an ce rigakafi ya fi magani. To kasan kaman lokacin da WHO Regina Kone na magana ce yana ta ba ne kama alluro rigakafin da muke bayar na cututtuka, da ce ba ba da irin wannan rigakafin yanzu, da irin mutuwa da za a dinga samu nan akan bakon doro, akan meningitis, akan tarin lala, akan abubuwa da muke bayar rigakafi, akan abubuwa da muke bayar rigakafi da zai da cututtukan nan da sun kakkashe yara. Kuma na farko kuma muna so kuma ba wai yara kawai za abin nan ba rigakafi ba, akwai rigakafi ma na wasu manyan mutane kamar rigakafin na anta, kamar na meningitis da sauransu da haka.
Yanzu Afirka ana yin wannan allurai?
Yanzu duk Afirka ana wannan satin da na gaya muka sana 24 zuwa 30 nan ana activities da ana ba da allura.
Dr. Yabagi Aliyu, daraktan kula da sashen rigakafi a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A jihar Bauchi kuwa, a kokarinta na yaki da cutar shan inna a jihar Bauchi yasa hukumar inganta lafiya a matakin farko ta bada kambun girmamawa wa kananan hukumomi guda uku, ciki hadda karamar hukumar Damban. Shugaban riko na karamar hukumar Damban Alhaji Abdu Umar ya bayyana jin dadi dangane da kyautar girmamawa.
Na ɗaya tukun dai naji dadi ita agency din nan ta yi recognizing abubuwan da muke yi, efforts din da muke yi akan wannan eradication na polio. Gaskiya da ni da team dina kullun ana tare day in day out, muna nan ana ta kokarin a ce kowane yaro an bashi wannan rigakafin, don a ce Bauchi state ba kuma Bauchi state wa Najeriya gaba ɗayanta ta zama free of polio. Toto shi commendation an baka cikin biyu ne da ida ko ya saka ka ji dadi ka abun nan ka sauka ƙasa ko kuma ya arzama ka ka ƙara yin gaba. To ina fatan ni a nima unke ƙara gaba, zamu yin Allah yadda zamu ƙara gaba, zamu sa himma, zamu iya kokarin mu ga mun yi maintaining. Chamomi uku ne aka ba su wannan commendation, ni ina ɗaya daga ciki kuma gaskiya na gode, na gode wa Allah. To ba wani abu bane ba a cikin surunin. Surunin din shine kullun muna tafe duk abin da aka tambaya na aiki, ko muna da shi ko bamu da shi zamu kokari mu yi shi. Kuma kullun muna zagayawa mu ga ayyukan nan da ake yi suna tafiya daidai. Bayan haka duk zama da ake na tattaunawa akan aikin da aka gama a rana, kullun muna tare da mutanen da su team din mu, ana tattauna me matsala ya fada, yanda aka samu rajashin a fada. There and then sai ai tunanin to ya za a yi kawar da waɗannan matsalolin. Duk a faɗa kuma a baza team a tafi aje a ga an kawar da waɗannan matsalolin. Yau kuma su kansu ma'aikatan akwai waɗanda muka ƙara, yanzu kamar Jaurawa a wulinmu akwai yanda babu su, sai muka ƙara cikin ɗan abin da Allah yake bamu, sai mu ƙara ana ɗan ƙara da Jaurawa kuma kamar Jaurawa guda bakwai ne ko ne za a ba shi 2000 saboda ya je waɗanda suke zuwa Fulani wanda ba a san su ba, su Jaurawa nan sun san su, sun san sun zo, saboda haka sai a bi su har can yanda suke aje a ba su wannan rigakafin. Kuma an ga hakan ana yi din, kuma kullun ana yi, kuma daina ba za mu ci gaba da yi. Ma'aikata na gaskiya duk wani kokari na aiki akan wannan al'amarin suna ba sa kullun suna kan aikin su. Computer ya tura, wancan ya zo ya karba, so gaskiya ba su da matsala, which I think ina ganin muna ɗaya daga cikin local government da ta zo na farko a hidimar coverage. Kira na ga iyayen yara shine su Saduda, wanda mun san suna yi, a haɗa kai gaba ɗaya a ce Dambam da muke danganta da Yobe wanda an taba samu, a ce an dage mun tsayar da wannan abin da mu status namu akan hidimar coverage ko kuma eradication na polio, ba mu da shi.
Alhaji Abdu Umar, shugaban riko na karamar hukumar Damban kenan. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuwa sai a gyara zama domin sauraron wasan kwaikwayon mu na in kunne yaji.
Baba,
na'am.
Baba, wani ina yan uwana ne suka tafi suka bar ni, ko aikin su kika yi?
Suna bayan gida ga su can suna takawa gada suke, baki jo su ba?
Baba, wani wannan dan wanna ba su ringa zama a dan kusa da ni ba, muna dan hira, suna ɗebe min kewa. Yanzu sa tafi su kadai ne su bar ni kadai a nan gurin, su ko can suna wasan su. Ni ma yanzu wallahi baba, dan wannan larurar ta ba, da da ni za a je a ta wannan tsalle-tsalle da kawa din.
To ba gani ba, yar baba. Ba sai mai ta hirar mu ba.
Baba, ai yaro sai yaro. Wani sokon ai ba zan iya miki ba. Kin ga ko yaro da yaro ai yafi dadi.
Haka ne. Haka ne yar baba.
Wa baba, wanne dalilin wannan ciwon nawa? Kuma a haka zan ta zama kenan? Ni yanzu gashi ko makaranta bana zuwa saboda wannan larurar tawa. Ga kuma aure ko ai zai aure ni da irin wannan larura? Ni ban sani ba.
Yar baba. Babban laifin nan na babanki ne, duk lokacin da suka zo masu dugon bakin nan ko rasu yake.
Ke kuma ba za ki yi dabara ba, tunda ba zama yake a gida ba, ki samu ki lallaba ki kai ni, saboda in samu ni ma an tsallake wannan abin, gashi yanzu an zo an banna a haka.
ani Allah bai doran wannan tunanin ba ma da wannan dabara da tun farko na tana da hakan akai babanki shi ya zama miki wannan babbar matsalan nan ta sace
to yanzu baba a haka zan zauna
ku kuke tattaunawa ne ina daga cikin daki ina ta jin ku
malam kenan ai yar baba ce take ta nuna min ta damu dangane da wannan gurgun taka tata ko in ce dangane da shanyewar kafafuwan nan nata guda biyu take cewa ina ɗan uwanta nake gaya mata sun fita suna bayan gida suna gada shine take nuna min to ita yanzu ya za ta ba sa zama gurin ta kuma ga wannan lalura da ta same ta nace wannan babbar matsala babanki ne ya jawo miki
ka dai jawo mata ne
haba malam ka manta lokacin da masu dugon baki suka zo ita ce ka dauka ka bi su da karfin Allah zaka bubbuge su da kar suka sha
ai ni polion ne a lokacin dubban yadda da ita saboda yadda ake fadin ta tana da illa kaza illa kaza ni shi san ya na gani ba polion nan na gani a zahiri ba wannan dige digen ban san yadda ake yin sa ba yasa na hana wallahi gashi abun kuma yazo ya cin mun ma ba ma zai cin mana ba ya cin mun ni gaba ɗaya ma hankali na ya tashi gaba saboda irin maganganun da naji yayin nan tana yi
to abinda ya sauka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka hada wannan shirin Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
to madalla gaida Hajjia Jummai saboda wasu dalilai da ba za mu iya kawo muku sharhin jaridun kasar Ghana ba amma yanzu ga kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya ga ra'ayina game da juyin mulki da aka yi a kasar Burundi sojojin kasar Burundi Allah ya saka muku da alherin sa amin juyin mulkin da kuka yi ya nuna karara cewa ba za ku bar wani yayi wa tsarin mulkin kasar Burundi karan tsaye ba kome girman sa kuma kome yawan shekarun sa kuma kun nuna karara cewa ba za a yi amfani da ku ba a ba ku kudi da makamai domin ku kashe jan Burundi kawai wai don wani ya ci gaba da mulkin kasar Burundi kuma alkalin nan da ya yanke hukunci kan cewa tsohon shugaban kasa yana da dama ya yi wa'adi na uku kamata ya yi a kama shi a jefa shi a gidan kaso a kwace takardunsa na karatun shari'a domin karatun bai amfane shi ba matsalar karatun baƙaƙen fata kenan mutum komai karatunsa koda ya karanta shari'a idan ga mulki ga kuɗi to sai karatun ya ɓata Allah ya kiyaye Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya assalamu alaikum
to madalla kafin mu rufe ga takardun labarai
babban muga takardar majalisar dinkin duniya bankin mun ya yi kira ga Burundi da ta kai zuciya nesa bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi jiya Laraba yayin da shugaban kasar ke tafiya ya tafiya kasar waje Mr. Ban ya bayyana jiya da yamma cewa shugabannin kasar Burundi suna buƙatar kiyaye zaman lafiya da ɗorewar kasar ya kuma tunashe su da irin wahalhalun da kasar ta fuskanta a lokutan baya sakamakon tashe-tashen hankula da ta fuskanta. Shugaban Amurka Barack Obama ya karɓi bakuncin shugabannin kasashen yankin Gulf 6 da kuma manyan jami'ai a wani taron koli a yanayin da ya bayyana a matsayin mai cike da ƙalubale. Sun fara tattaunawa ne jiya Laraba wajen walimar cin abincin dare da aka yi a fadar shugaban kasa ta White House.
A to gashi jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Grace Alire Abdu da Chobashiro Deodonai wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu Zubair. Ni Salu Garba ke muku fatan alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.